Asibitin koyarwa na Jami'ar Najeriya da ke Enugu ya gudanar da shirin gwajin ido tare da ba da maganin kyauta. Daruruwan jama'a ne suka amfana da wannan shirin yau Asabar, inda shugabar sashen ido na asibitin Farfesa Ada'a Aji ta jaddada buƙatar duba lafiyar ido a koda yaushe. Ta ce kimanin mutane biliyan 1.1 ne ke fama da larurar makanta ko kuma ciwon ido a faɗin duniya, kuma ba su da hanyar samun kulawa. Saboda haka muna so ne mu faɗakar da al'umma kan lafiyar ido, kasancewa kashi 90 cikin 100 na matafi daga ƙasashe masu tasowa ne kamar Najeriya, amma ana iya jinyar kashi 90 cikin 100 na abubuwan da ke janyo makanta. Yau asibitin na gudanar da wannan shirin ne don mutane su shigo su gwada idanunsu kuma su karɓi magani kyauta, saboda mutane da dama ba su ma san suna da matsalar ido ba. Asibitin koyarwa na Jami'ar Najeriya dai ya gudanar da shirin ne da haɗin gwiwar kamfanonin haɗa magunguna na Oculus Pharmacy da Micronova, waɗanda suka tallafa da magungunan ciwon ido daban-daban. Injiniya Mike Elomono yana ɗaya daga cikin waɗanda suka samu kulawa.
I have seen the doctor, in fact, the way he operates here, there's a lot of improvements.
Yace na ga likita kuma hakikanin gaskiya yadda suke aiki a nan ya ingantu sosai. Na yi gwaji kuma shawarce ne in samu tabarau. Lalle yadda suka kula da larurorinmu ya burge ni sosai. Shi kuwa Mr. One Gregory Chikwado ya yaba da yadda asibitin ya yayyada shirin a kafafen sadarwa, tare da yin kira ga al'umma da su tashi tsaye wajen inganta lafiyar idanunsu. Yace da yawa daga cikinmu ba su yi amanna cewa suna da matsalar ido ba, har sai sun fara kifta ido ba sa gani da kyau. Ina jinjinawa asibitin don ba da irin wannan hidimar kyauta. Alfonso Sokoriwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.